Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wan sauraron mu barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ibrahim ka almasi garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau Laraba 12 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Aisha da kada labarai.
To Ibrahim shugaban Amurka ya nesanta kansa da zargin da ake masa cewa da ba zai sa bakinsa a shawarar da gwamnatinsa ta bayar akan hukuncin mai wani makusancinsa Robert Mueller. Alƙaliman sakamakon zaben fidda gwani a New Hampshire ya nuna cewa Bernie Sanders wato ya nuna cewa dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders ne akan gaba a zaben fidda gwanin. Sai kuma jami'an tsaro da na binciken sirri na Amurka sun bayyana sabuwar damuwa game da ƙara yaduwar wasu kungiyoyin ta'addanci a nahiyar Afirka.
To kanin labaran kenan, bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa rundunar 'yan sanda a jihar Plateau ta kama wasu tatattun miyagu ciki har da waɗanda ake zargi da kashe mutane 12 da kuma wani da suke zarginsa da kasancewa ɗan Boko Haram wanda ya ce wa wakiliyarmu.
Kamar haka ne mai kungiya bai haka? Mai kungiya bai
wa? Don amma mai suka gani har suka zarge ka?
Ban da wani yadda na samu sakewa amma mai zai kai ni kuma kina tabata mun dai haka?
Za kuma a ji cewa cibiyar taimakawa masana'antun kasashe masu tasowa USTDA ta Amurka za ta taimaki Najeriya a bangaren wutar lantarki da madatsun ruwa. To ko me yasa wani fitaccen dan Mambila ke nuna shakku?
Dami shekaru da yawa ana ta ce dam Mambila Hydro, amma mu da muke nan ba mu taba gani an hubasa irin na yanzu nan ba. Shugaban kasa ya kara himma kan wannan abun.
Sannan muna tafi da shirin baki mai yanka wuya, amma yanzu sai a gyara zama a sha cikakkun labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta zargin sa bakinsa a shawarar da gwamnatinsa ta bayar dangane da yanke hukunci akan wani makusancinsa a siyasa da aka samu da laifin yi wa majalisar dokoki ƙarya. Bana sa kaina a wasu al'amura da dama fiye da yadda jama'a ke tsammani, Trump ya faɗa a yayin da yake amsa tambayar wani ɗan jarida a ofishinsa na Oval da ranar jiya Talata. A ranar Litini ne masu gabatar da ƙara na gwamnatin tarayya suka ba da shawara a yankewa Roger Stone, wani makusancin Trump, hukuncin ɗaurin shekaru 7-9 bisa tuhumar da ake masa wanda ya shafi binciken da aka gudanar na musamman akan kutsen da Russia ta yi a zaben 2016 wanda Robert Mueller ya jagoranta. A wani saƙon da ya rubuta ta Twitter a jiya Talata, Trump ya bayyana wannan shawara a matsayin rashin adalci. Daga baya a ranar hukumar shari'a ta fadawa kotu cewa shawarar da ta bayar akan hukuncin da farko ta yi tsanani kuma bata buƙatar haka ba. Lashe aman da hukumar ta yi ya sanya masu suka furta kalamai masu zafi da suka jefa ma'aikatar shari'ar ga shiga ruɗani, tare da dukkan masu gabatar da ƙarar su hudu suka janye daga cikin shari'ar. Ana sa ran za a yanke wa Stone hukunci a birnin Washington a makon gobe. Dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders ne ke kan gaba a zaben fidda gwani na Democrat wanda aka gudanar a Hampshire, zaben fidda gwani na farko a babban zaben shekarar 2020. A sakamakon farko na zaben, Sanders ya samu kashi 28 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, sai kuma tsohon magajin garin South Bend da Indiana Pete Buttigieg, wanda ke biye da shi da kaso 23, sai 'yar majalisar dattawa mai wakiltar Minnesota Amy Klobuchar da ta ba da mamakin samun kaso 21, yayin da ta sake farfadowa daga baya da ta sha kayan da ta sha a zaben Iowa, yayin da kuma 'yar majalisar dattawa mai wakiltar Massachusetts Elizabeth Warren take da kaso 10. Dan kasuwa Andrew Young, wanda yake baya da kaso 3 a zubin farko na sakamakon zaben, na shirin janyewa daga takarar a cewar ofishin yakin neman zaben sa. tuni da Mike da Michelle Bennett da dan majalisar dattawa mai wakiltar Colorado ya janye daga takarar ajiya talata a Hampshire. Idan aka ci gaba da tafiya a haka yana iya yuwa Sanders ya ci gaba da kasancewa akan gaba, amma kuma dole ya kara da mutane biyu wanda wato tutar suke tashi. Manazarta kan al'amuran siyasa suna nuna ayar tambaya akan ko dan gurguzu kamar Sanders zai iya yin nasara akan shugaba Donald Trump dan jam'iyyar Republican. Jami'an tsaro da na binciken sirri na Amurka suna bayyana sabuwar damuwa game da ƙara yaduwar wasu kungiyoyin ta'addanci a nahiyar Afirka, tare da gargaɗin cewa waɗannan kungiyoyi sun yi ƙarfin gaske da ba za a iya karya lagonsu ba. Wannan gargaɗin na kunshe ne cikin wani rahoto da hafsan ma'aikatar tsaron ƙasar ya fitar, inda ya jaddada gargaɗin da dakarun sojan Amurka a Afirka suka yi a can farko akan wannan barazanan ga ƙasar Amurka. Dakarun na Amurka a Afirka sun sauya salon takunsu na raina waɗannan ƙungiyoyin ta'addanci daga tarwatsa su zuwa magance su, rahoton ya bayyana. Rahoton ya ci gaba da cewa dakarun rundunar sojin Amurkan a Afirka na bayanin cewa ƙungiyoyin ta'addanci daban-daban ɗin da ke yammacin Afirka na iya bazuwa har zuwa wasu yankunan wanda ka iya yin tasiri akan manufofin ƙasashen yammacin duniya.
To gaishe ki. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu waiwayi babin rahotanni, inda zamu fara yada zangon a Jos State kwatar jihar Plateau, inda rundunar yan sanda ta ce ta damke waɗanda ake zargi da kashe mutane 12 a wani ƙauyen Mangu, da wani da ake zargin ɗan Boko Haram ne da masu sace mutane da dai sauransu. Zainab Babaji, gare ki.
Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta kame wasu mutane 20 da take zargi da aikata manyan laifuka daban-daban, ciki har da kai hari kan ƙauyen Kulben a ƙaramar hukumar Mangu, inda aka kashe mutane 12. Komandan rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau, Manjo General Augustine Agundu, wanda ya yi faredin waɗanda ake zargin, ya ce jami'ansu sun kame Ya'u Muhammad, wani babban ɗan fashi da makami a garin Toro, jihar Bauchi, wanda shi da tawagarsa suka yi kwanton ɓauna wa sojoji suka kashe ɗaya daga cikin dakarun a yankin Riyom. Manjo General Agundu ya ce rundunar ta kame wani mai suna Isha Kupam da ya yi ƙaurin suna wajen satar shanu a ƙaramar hukumar Barikin Ladi. Komandan ya ce sun kame Isa Abdullahi, Usman Abdulkarim da Hassan Shu'aibu da zargin satar shanu. Musa Adamu, Ibrahim Musa da Alhassan Ahmad kuwa rundunar na zargin su ne da hannu wajen kai hari a ƙauyen Kulben a kwanakin baya da ya kai ga asarar rayuka 12. Sauran waɗanda rundunar ke zargi da fashi da makami sun hada da Emmanuel Ebube, Tim Chom Kummet, Solomon Dandong da wasu da aka kame da laifin shiga ƙungiyar asiri suna cin zarafin al'umma. Shiko Umar Musa Taylor, rundunar na zarginsa ne da zama ɗan ƙungiyar Boko Haram, wanda a cewarsa ya gudo ne daga ƙauyen Damagum a jihar Yobe saboda matsi da rundunar Operation Lafiya Dole ke yi, wanda ya ce sauran 'ya'yan ƙungiyar sun watse suna yankin Abuja da jihar Plateau. Na tattauna da Umar Musa Taylor, ga irin bayanin da ya yi min.
Me ya kawo ka nan jihar Plateau?
Ni ne kai ni jihar Plateau kuma. Na kuna cikin nan garin ne nace miki. Tafiya ne ayyana ce ma tafiyar kafa hanya bukunta ayi nake bi kan bai bambanta ba ai da mota, lokacin da ina da mota ina bi da mota muce
to amma ba ana
kamun suna ce maka amma duka bai wadatar da ni ba ai dole wani wajen zan taka da gaba na ina tafiya
to amma ana zargin ka da kungiyar Boko Haram
ba ni ban da wani kungiyar wani ni mai kai ni kaman haka ne mai kungiya bai haka mai kungiya
wani to amma me suka gani har suka zarge ka
ban da wani inda na samu sakewa amma me zai kai ni kuma kina tsabata mun dai haka
shi ma Jafar Shu'aibu, wanda rundunar ta kama da tsabar kuɗi naira $1,789,000 tana zargin sa ne da satar mutane don neman kuɗin fansa, wanda yace suna gudanar da harkar su ne a tsakanin jihohin Kaduna da Nasarawa.
Oga wakil na hun bane, oga gido gane, sata ba sata bane don kamar yanda ake maganan kinnafin nafin ne, na san sata duka din na san menene shi, ni kuma wannan ba ashe na samu wannan kuɗin ba.
Manjo General Augustine Agundu yace kuɗaɗen da suka samu a wurin waɗanda suke zargin da bindigogi da suka kama za su kai kotu ne a matsayin shaida.
Ga suna bayana sai za ku iya yi musu magana ka san laifin da sun yi da aka kama su.
Amma ku wani laifi suka kama su da shi?
Iri-iri ai. Akwai wasu aya da suna kan kidnapping, akwai wani da muka kama na armed robbery, wasu masu sai da bindiga wanda suka yi suka gyara bindiga su wanda suka yi bindiga da su da mutane cultist.
Kwamandan ya buƙaci jama'a su ci gaba da ba da bayanai da zai kai ga kakkaɓe ɓata gari a tsakanin al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kwa gaida Zainab, daga jihar Filato sai kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda hukumar tallafa ma masana'antun kasashe masu tasowa USTPA ta Amurka ta shiga wata yarjejeniya da kamfanin man Najeriya NNPC ta bunƙasa ɓangaren wutar lantarki da madatsun ruwa. Hawa Umar gari.
To an kammala bincike na keɓance akan cutar coronavirus na tsawon kwanaki 14 ga Amurkawa 195 da aka dawo da su daga Wuhan a jihar a jirgin farko. A yanzu an tabbatar musu cewa suna iya tafiya gidajensu, amma kuma cutar tana ci gaba da yaduwa, inda wannan makon ma wasu masana kimiyya 400 daga sassan duniya daban-daban za su tattauna muhimman batutuwa game da cutar a wani taro da kungiyar lafiya ta duniya ta shirya a birnin Geneva. Za su tattauna batutuwa game da yadda za a yi gwaje-gwajen cutar cikin ɗan lokaci, maganin cutar da kuma rigakafin da zai taimaka wajen jinkirta yaduwar cutar. Kazalika a jiya talata ne kungiyar lafiyar ta duniya ta bayyana sunan da ta lakaba wa cutar da COVID-19 wato coronavirus disease 19. Ma'aikaciyar muryar Amurka Mariama Diallo ta rawaito mana a cikin wani rahoto da ta hada mana. A wani bangaren kuma, yayin da ake ci gaba da gano mutanen da suke kamuwa da cutar a China da ma wasu wurare, al'ummar duniya ta kasa shawo kan wannan kwayar cutar ta virus. Kwada yake cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta ce zancen ya sha bamban a Amurka.
13 confirmed cases, only 2 individuals acquired their infection here.
Daga mutane 13 da aka tabbatar da sun kamu da cutar, mutane 2 ne kawai suka kamu da ita a nan Amurka, a sanadiyar cewa su makusantan waɗanda suka kamu da cutar ne daga Wuhan. Matakan da muka dauka akan tafiye-tafiye da kuma dabarun da muka bijiro da su akan iyakokin kasar mu, bin sahun waɗanda suka yi tafiya da kuma fitar da sakamakon gwaji da kuma tallafa mutanen da aka dawo da su gida, sun taimaka matuƙa wajen rage shigowa da cutar. Da ƙarshen shugabannin Afghanistan sun ce Amurka ta samu ci gaba.
To sai a mana aikin gafara, labaran duniyar kenan. Sai kuma babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda hukumar tallafa ma masana'antun kasashe masu tasowa USTDA ta Amurka ta shiga wata yarjejeniya da kamfanin man Najeriya NNPC ta bunƙasa ɓangaren wutar lantarki da madatsun ruwa. Hawa Umar gare ki.
A aikin kulla hurdar raya arziki da kasuwanci, hukumar bunƙasa kasuwanci ta Amurka ta shiga yarjejeniyar bada tallafin dala miliyan 1.1 don samar da wutar lantarki mai ƙarfin megawatt 1,350 a Najeriya. An sanya hannu kan yarjejeniyar da kamfanin fetur na Najeriya NNPC a Abuja don samar da wutar a cibiyar da aka keɓe a yankin Gwagwalada. Wannan tallafi da aikin bunƙasa mu'amalar cinikayya na hukumar ta Amurka ya ƙara bunƙasa a rubu'in ƙarni a bangaren iskar gas a kasashen duniya.
Since then, we have supported a host of other gas infrastructure projects through our unique program tools.
Mun taimaka wa ayyuka da dama a bunƙasa cin gajiyar iskar gas ta hanyar bincike, ƙwarewar fasaha da ciniki, inji shugaban hukumar bunƙasa kasuwancin ta Amurka Mr. Thomas Hadi. Baya ga Najeriya a yanzu, wasu kasashe da irin yarjejeniyar ta shafa sun hada da Lithuania, Turkiya, Georgia, Algeria da India. Hadi ya ƙara da
cewa
public private partnerships have been the hallmark of USTDA's success. Now I've observed one of the constants to our success is having the right partners.
Abinda na lura da shi shine sirrin nasarar mu shine samun abokan hulɗa da suka cancanta. Hukumar za ta turo kuɗin ne kashi-kashi har ta kammala bayarwa don wannan aiki da zai ƙara inganta lantarki a Najeriya dake cikin ƙasashe na kan gaba dake hulɗar diplomasiya da kasuwanci da Amurka a nahiyar Afrika. Shugaban kamfanin fetur na Najeriya NNPC Mele Kyari Kolo ya ce wannan zai tallafa wajen amfana da iskar gas da take hanya mafi sauki ko rashin tsada wajen samar da hasken lantarki. Kyari Kolo ya ƙara da cewa aikin zai ƙara rage yadda Najeriya ke asarar iskar gas don rashin amfani da ita ga ayyuka masu riba. Kafin batun wannan aiki na iskar gas an shafe fiye da shekaru 40 ana batun wutar da garuwa a tsaunin mambila mai ƙarfin megawatts 350 da zuwa yanzu an ga jami'an aikin daga sun ne za su rika duba aikin. Wazirin mambila sanata Bashir Marafa yayi fatar gwamnatin Buhari za ta dage don kammala aikin kafin kammala wa'adi a shekarar 2023.
Dam nan babu go hanya zuwa wurin ma yanzu in kace zaka je wurin da za a yi dam nan ba hanya amma akwai alamu cewa za a yi shi yanzu tunda shugaban kasa kuma mun san shi mai fada da cikawa ne muna zato yanzu kam abun nan zai tabbata domin mun fara gani alamu mutane Chinese nan sun fara zuwa nan suna yawan iyawace ta dazzukan nan suna duddubawa to wannan duka alamu ne na cewa aikin zai yi domin shekaru da yawa ana ta ce dam dam mambila hydro amma mu da muke nan bamu taba gani ai hubasa irin na yanzu nan ba. Shugaban kasa ya kara himma kan wannan abu tabbatar cewa lokacin sa yin wannan abu.
Gwamnati dai ta bayyana aikin zai lashe naira trillion 2.1 wato ta samu lamunin kuɗi da suka kai dala biliyan 5 da miliyan 495 daga bankin Nexim na kasar Sin. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hawwa, a shirinmu na hantsi za a ji wannan.
Su wayannan kungiyoyi da aka kakkafa na wato Amotukun da shege kafata a arewacin Najeriya to ba nan gizo ke sakan sa ba can ma kasashen wajen Yamre Ibolan suna iya ce wato tun daga shi su can kasashen Yarbawa sun yi to gashi sannan a arewa an yi wannan shege kafasa to su ma sai sun fito da nasu to ni a gani na wannan abubuwa yana da fa'ida bai da fa'ida me yake rashin fa'idan sa saboda anan bai kamata a nuna gazawar yan sandan Najeriya sojoji custom immigration bai kamata da su civil defense yana da kyau a kowane jaha kowane local government a ce an samu koda state police ne to amma waɗansu sun suka yi mishi fashin bakin cewa a'a in an yi state police ko local government police wai waɗansu gwamnoni ko istamomi na local government ka za su yi amfani da su domin cimma burin bukatansu na siyasa wajen zaɓe.
To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Hukumar zaɓen Najeriya ta soke jam'iyyu 74 daga cikin 92 da ake da su. Kasar Jamhuriyar Nijar ta soma rijistar 'yan kasar domin babban zaɓen gama gari na shekarar nan ta 2020. Rashin sanin inda gwamnansu yake tsawon fiye da wata ɗaya a yanzu ya sa wasu 'yan jihar Taraba neman a tsige shi. Najeriya ta gudanar da babban zaben da ya gabata na shekara ta 2019 da jam'iyyu har 91 masu rijista a hukumar zaben kasar. Yayin da kuma aka yi rijistar wata jam'iyyar ta 92 jim kadan bayan zaben sakamakon hukuncin kotu. To sai dai a makon nan hukumar zaben kasar ta bayyana soke jam'iyyu 74 daga cikin 92 da take da su. Sakamakon kasancewar su ɗan Abiya Rima a shakida a zaben da ya gabata. Kakakin hukumar zaben Aliyu Bello yayi wa Nasiru Adamu Elhikaya ƙarin haske akan dalilansu na ɗaukar matakin.
Idan jam'iyya ta kasa cin akalla wani kaso na daga zaɓuɓɓukan tarayya ko na majalisar jiha ko akalla kujera ɗaya ta majalisa ta wato matakin kansila a zaɓuɓɓukan ƙananan komi, a nan ina magana akan irin zaɓuɓɓukan da ita kuma zaɓe take gabatarwa, wadda a nan faɗin tarayya yadda ita kuma zaɓe ta ƙasa da kanta take zaɓa take gudanar da zaɓen ƙananan komi, abin da ake kira ƙananan komi wato era councils. Idan jam'iyya bata ci ko ɗaya cikin waɗannan kashe-kashe ba, to lallai bata cancanci ta ci gaba zama kuma abin da doka ta tanda kenan kuma da shi aka yi aiki.
Yanzu su waɗannan jam'iyyu da aka soke su menene makomarsu kenan? Shikenan akwai wani abu da za su iya yi ne ko doka ta nuna su kan shikenan sun zama tarihi?
Irin matakin da aka musu rajista kuma suka zama jam'iyyu a baya an riga an rushe an rufe wannan babi din. Sai dai idan suna buƙatar sake zama jam'iyya sa iya sake neman sabuwar rajista kuma zaɓe sai ta duba ta ga cancanta su akan sabbin ka'idojin da aka shimfiɗa.
Shin za su iya nema da sunayen da aka soke su da su ko kuma sai sun sauya suna?
Ai in abu a manta ba, a baya a tarayyar Najeriya an taɓa yin jam'iyya mai sunan PRP, yanzu ma an sake. Saboda haka idan suna son sake rike wannan sunansu sai su dawo su ga bi ka'idojin da yanzu kuma aka shimfiɗa wanda za su cika kafin su zama sabuwar jam'iyyar da za a kira ta a cikin jam'iyyun da tarayyar Najeriya za ta kira su jam'iyyu.
Daga fito wannan labarin akwai mutane da suka ce ai ma da an maida jam'iyyun uku ma ko biyar ma, wato 18 ɗin da aka bari ɗin ma sun yi yawa sosai.
Ita kuma zaɓe ba ra'ayin kanta take bi ba, dokoki take bi, saboda haka ba ta da ra'ayin ko ai dan ko ai daya.
To a yayin da Najeriya take soke rijistar wasu jam'iyyun siyasa, makwabciyar ta Jamhuriyar Nijar kuma ta kaddamar da soma rijistar masu zabe a fadin kasar da ma yan kasar da ke zaune a wasu makwabtan kasashe. A ci gaba da shirye-shiryen zaben gama gari da za a gudanar a shekarar nan ta 2020. A watan Disamban shekarar nan ne ake sa ran gudanar da babban zaben kasar, kuma wannan ne karon farko da aka fito da rijistar masu zaɓe mai kunshe da hoto da tambarin yasu. Ministan cikin gida na kasar Bazoum Muhammad ya fadawa wakilin sashen Hausa Suleiman Barma cewa an fito da sabon katin zaben ne domin magance matsalolin magudin zaɓe.
Yau alhamdulillah da na shaida ni da kaina na lura da irin amfanin da yake kumshe da wannan tsarin. Za mu samu zaɓe na gari irin na zamani, saboda sai wanda aka ba rijista ya zo shi da kanshi an shaida shi shine wane dan wane shine ake wa rijista, kuma yana da takardun nashi masu nuna cewa shi dan ƙasa ne da yake da incin a mishi rijista.
A ra'ayin wani dan ƙasar Abdulrazak Ibrahim ba girin ba dai ce mai, domin a cewarsa tsarin rijistar zaɓe ta zamani na buƙatar kulawa da tsatsauran tsaro.
So da yawa aka kai ga an bata fasahar ayyuka da an kai ta na'urar rijista, mun fi amma kira ga su da ke taka rantsan tun da kaga yanzu duniya ta kai ta fasaha, kuna iya tsare-tsaren ku wanda ya saba bata ku tahiya. To kenan idan mu sauke wannan matakai ba to su ɗauka don kiyaye irin kuce.
Idan muka koma Najeriya kuma, fiye da wata ɗaya kenan da gwamnan jihar Taraba Darius Dixon Ishaku baya a jihar, lamarin da ya so ma jefa ayar tambaya akan hali da kuma yanayin da gwamnan yake ciki da mashin a ina yake. To sai dai babban abin da ya fi jan hankalin jama'ar jihar musamman bangaren jam'iyyar adawa ta APC shine rashin baiwa mataimakin gwamnan damar jan ragamar mulkin jihar kamar yadda tsarin mulki ya tanada. Ambasada Hassan Jika Ardo shine tsohon shugaban jam'iyyar APC a jihar ta Taraba, kuma yanzu haka jakadan Najeriya a Trinidad and Tobago.
Idan dai kundin tsarin Najeriya ake bi kuma doka ake bi, to majalisar jiha ya kamata a tsige gwamnan nan kai tsaye. Dalili kuwa a kundin tsarin Najeriya ana bukata ne idan gwamna zai tafi ya bar jihansa, ba a ce kasarsa ba, in zai bar jihansa. In dai zai yi kwanaki 21 to ya kamata ya miƙawa mataimakinsa mulki a hannunsa ya gudanar da jiha kafin ya dawo. Idan ba a manta ba, a ran 19 ga watan 12 ranan ne shi gwamnan jihar Taraba ya kai kasafin kuɗin bana a gaban majalisa. Bayan ya kai wannan kasafin kuɗin, ya dawo daga majalisa ya rantsar da haramtattun ciyamomi da ya nada. Daga wannan ranan kuma ya bar jihar, ba a san ina ya tafi ba, ina ya je ba, me ya kai shi. Duk wani dan Taraba yana da haƙƙi ya san ina gamna yake. Babu bayani. Sai kwanan nan ya shigo Najeriya, ya zauna a Abuja, in ma a Abuja yake. Don yanzu ni maganar da ake faɗa ne nan ina kyautata zato ma ƙarya ake yi baya Abuja. To in dai yana Abuja, me zai hana shi ya koma jihar sa? Ko an tare hanyar ne? Har yanzu dai ba a ji ƙuriyansa ba, kuma a je a rafta ba hannu akan kasafin kuɗi a wani waje ba a fadar jiha ba. Ran da aka sa hannu kamar yadda kuka ga shugaba Buhari yayi, haka ya kamata a ce an yi a kowace jiha, kuma kun ga abin da sauran gwamnoni suke yi, bai yi wannan ba. To mu muna kira ƴan majalisa, idan har su ba za su tsige shi ba, to mu za mu dau mataki akan su ƴan majalisa, saboda su ma ba su aikin su.
To sai dai a martanin da ya mayar ta bakin harimin sa harkokin siyasa Abubakar Bawa, gwamna Darius Ishaku ya ce kumfan bakin adawar siyasa ne kawai ya janyo wannan cece kuce.
Akwai wata doka da tace ga inda gwamna zai ratta ba hannu akan kasafin kuɗi ne. Yanzu haka in ka dauki wani approval naka kana nema approval na gwamna, yana hawan jirgi ya sa maka hannu shikenan, ya zama laifi. Ai gwamna ko ina gwamna ne, akwai inda yake zama ba shi ba gwamna bane, ko kuma kudin ne aka sa aka raba Abuja? Ai ko su ba sun ce an jiya jiya ratta ba hannu a kan kasafin kudi, eh wannan ko ina yana da haƙƙi ya ratta ba hannu? Ba a ce ba wani dogon da yace sai ya zo ya zanna a tara ba yi shi ba. Mutane suna neman ceremony, shi kuma yace ba za a yi ceremony ba, za a yi kaiki ne da ka'ida. Abinda ya sa ba muka ba da karfi gwamna ya sa hannu ko ina, sun ce yana asibiti yana kwance bai da lafiya. To mun ce a tunda lafiyansa ne ba komai, ya sa hannu su gani sun ya sa hannu da don da lafiyansa.
Masanin shari'a barista Idris Abdullahi Jalo ya yi ƙarin haske akan tanade-tanaden doka dangane da lamarin jihar ta Taraba.
Tsarin mulkin Najeriya a sashi na 190 karamin sashi na 1 ya gabatar da cewa a duk lokacin da gwamnan jiha zai tafi hutu ko kuma a bisa wasu dalilai ba zai iya gudanar da aikin office nashi a matsayin shi na gwamna ba, to zai gabatar ma kakakin majalisar jiha a rubuce. Mataimakin gwamnan jiha shi zai zan mukaddashin gwamna kuma ya gudanar da ayyuka kamar gwamna idan tsarin mulki ya sa. Sannan idan har yanzu kamar yadda sashi karamin sashi na 2 ya kawo, idan shi wannan gwamna zai tafi hutu ko ba zai iya gudanar da ayyukan office ɗin shi ba, sannan kuma bai gabatar da wannan bukatuwa ba ga kakakin majalisar jiha kamar yadda karamin sashi na 1 ya kawo, to kwana 21 bayan haka nan majalisar jiha za su zauna by simple majority, so yi mandating deputy governor bai zama mukaddashin gwamna, ma'ana ya zama acting governor. Sai bayan shi wannan gwamna ya dawo, sannan ya rubuta wa kakakin majalisar takardar cewa ya dawo, sa'annan kuma zai iya gudanar da ayyukan office ɗin shi kamar yadda tsarin mulki ya tsara. Lalle gwamnan jihar Taraba baya nan, ya yi 'yan kwanaki sama da wata guda dai baya jiha. To wallahu alamu ina yake ne ba zan iya gaya maka ba, amma kamar yadda kundin tsarin mulki ya tsara yana da kyau, idan lamura ya taso irin wannan a rika bin tsarin mulki, saboda a gudanar da lamuran jama'a. In ka lura shugaban kasa da kanshi so nawa ya fita kuma bai da lafiya ne, kowa ya sani, kuma ya lalle ya mika wa mataimakinsa, saboda zai wuce wayannan kwanakin da aka tsara. So ina dalilin da yasa gwamna ba zai yi ba?
A nan za mu dasa aya a cikin shirin, sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya, Suleiman Muni Barma da Ibrahim Abdulaziz. Cuba Hero Diodoni ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To wadalla, wannan ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a takaici.
Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta zargin sa bakin sa shawarar da gwamnatinsa ta bayar dangane da yanke hukunci akan wani makusancinsa a siyasa da aka samu da laifin yi wa majalisar dokoki ƙarya. Dan majalisar dattawa ma wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders ne ke kan gaba a zaben fidda gwani na Democrat wanda aka gudanar a Hampshire zaben fidda gwani na farko a babban zaben shekarar 2020. Jami'an tsaro na binciken sirri na Amurka suna bayyana sabon damuwa game da ƙara yaduwar wasu kungiyoyi.
To masu saurare da wannan muka kawo ƙarshen shirin gaba daya sai kuma an jima kaɗan a saurare mu a shirin mu na hantsi. A madadin wacce ta taimaka mani Aisha Ma'azu da TV wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui.